الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما سسورارو بركة مداونا يمتي نا رانر قوم الشابيو كواتر رمضان hijira na da shekara 1447 ci gaba da sauraron karatu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda ake gabatarwa daga nan masallacin jama'atu izratu libya wai kamati sunna dake garin damba a mun tsaya a karatu na baya a aya ta 70 da tara cikin suratul a'raf yau zamu tashi aya ta 80 daidai kuma shine zama na 11 a cikin wannan wata mai albarka a ayoyi da muka karanta suna magana akan kissar manzon Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam da irin gwagwarmaya da yayi da mutanansa da nasarar da yayi akai imani da shi wanda ba su imani ba kuma Allah madaukakin sarki ya halakar da su a wannan yana nuna mana gwagwarmaya tsakanin gaskiya da kuma ƙarya a koyaushe gaskiya ita ne za ta yi nasara wanda yake da gaskiya shine zai yi nasara a koyaushe matukar an bi Allah an bi manzansa a kafin ci gaba da karatu ba za mu dan yi tsokaci akan wani abu guda daya wanda yake faruwa a wannan duniya tamu na rikice-rikice da ya shafi tsakanin America da kuma Iran da kuma ita ƙasa ta Israel a kamar yadda manya-manyan malamanmu sun yi ta jawabai akan wannan matsala da abin da ya faru na kashe jagoran mulkin kasar Iran a duk da akwai bambanci na aqida tsakanin gwamnatin kasar da kuma aqida da muke kanta ta sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma akwai abin da ya kamata mu ja hankali suna amsa suna na musulunci a matsayin su na musulmai dole ne abin da ya same su mu ji cewa ya same mu a ba za mu nuna murna da abin da ya faru da su na bakin ciki ba a gare su a domin ita America da ƴan uwanta ko da kawarta Isra'ila sun dauki wato Iran a matsayin zakaran gwajin jefi duk sanda suka yi nasara a kanta to za a iya komawa zuwa ga wata ƙasa ta musulmai a haka za a yi ta dauki ɗan ɗaya a ƙasashen musulmai ko kuma a gwara kansu su yi tiyaki kamar yadda ta kai hari a sansanin sojoji da ke Kuwait da ina ne kasar sai ta ce a kasar aka kawo hari ba ta yadda ba to kun ga wannan akwai wasu makirce-makirce ta kasa da ake kullawa akwai wata kissa ta wani zaki ya zo ya samu shanu guda uku da fari da baki da yalo sai ya ce ma fari da yala ya ce ku da fari da jakai sai ya ce ma jan da yana ko jikinku yana kusan daidai da kalattawa ku banni na halakar da wancan farin bijimin kar ku ce komai sai mu zauna da gani sai ku mu ji daɗinmu sai suka ba da dama zaki ya kashe farin bijimi. Ana nan wata rana sai lallako ya samu yalon bijimi ya ce ni da kai kalar mu iri ɗaya ne. Ka bani dama mu kashe wancan jan bijimi mu rayu tare daga ni sai kai mu ci karar mu ba babaka. Yalon bijimi ya amince. A ƙarshe wata rana suna wasa da zaki sai ce zan kashe ka. Yace la'aqatulannak. Farin yalon bijimi yace qutiltu yawma qutila as-sawr al-abyad. An kashe ni sai ranan da aka kashe farin bijimi. To irin abin da suke so kenan su mana. Dan haka tun malamai irin su Ibn Taymiyyah da sauransu suka ce idan aka samu matsala tsakanin dan bid'a da kuma arni kafiri to ba a murna da matsalar da dan bid'a yake samu da yake amsa sunan musulunci dole a mara masa baya a tausaya masa a matsayin sa na musulmai su suna yi ne a matsayin suna yakar musulunci wanda kasashen mu na musulmai suna musu dauki da daya Libya an zo an tarwatsa ta babu shugabanci guda daya a kasar Libya. Yemen an zo an bata ta Sudan an zo an bata ta da sauran kasashe na musulmai da ake tabatawa. Kamar yadda wakilin Najeriya ma suna so su warga zamanin ita. Allah madaukakin sarki ya warga zashirin su. Allah madaukakin sarki ya mai da kaidin su zuwa gare su. Allah madaukakin sarki ya koro musu wani bala'i da zai daidaita shirinsu da munafircinsu. Allah ya daukaka musulmai da musulunci. Za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki waluqan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
نعم Ubangiji ya ce wa Luqan ka tuna annabi Lut alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawa dan uwa ne ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam a dan baffan annabi Ibrahim ne da haka akwai dangantaka mai girma tsakanin annabi Ibrahim da annabi Lut alaihi salatu wassalam lokacin da mala'iku za su halakar da wannan alƙarya da annabi Lut yake ciki sun gangaro ta wajen annabi Ibrahim suka masa albishir da samun da annabi Ishaq bayan annabi Ishaq aka ce masa zai samu annabi Yaqub suka ce kuma za su je su halakar da alƙaryar da annabi Lut yake ciki yace akwai annabi Lut a ciki suka ce mun san waɗanda suke ciki Allah ya bamu umarni ga waɗanda za mu halaka shi din za mu tseratar da shi da iyalansa amma ban da matarsa wanda za mu ga kissar insha Allah a cikin wannan karatu da za mu yi wannan kenan alaka tsakanin annabi Lut da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi Lut yayi wa'azi a mutanansa da Allah ya aiko shi wa'azin abauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wannan duk annabin da yazo sai yayi kira cewa abauta ma Allah kar ayi sharka sannan idan akwai wani abu da zai mara bayan kira zuwa ga tauhidi akan mara to annabi Lut ya kira su zuwa ga a daina aikata wata alfasha da ake aikatawa yace at-tunal fahishata za ku zo kuna aikata alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alami wanda ba a taba samun wani a duniya ya taba aikata irin wannan alfasha din ba Allah subhanahu wa ta'ala ay innakum lata'atuna ar-rijala. Wannan alfasha ita ce namiji ya sadu da namiji dan uwansa maimakon mace. Shahwatan dan biyan bukata. Min duni nisa'a bar mata. Bal antum qaumun musrifun. Ko ba komai bane face mutane ne da suke ketare iyaka. Ya abinda aka ce ayi aka ce ayi abinda ya kamata ayi. Allah madaukakin sarki da yayi annabi Adamu yayi masa mata Hawwa'u. Kuma sai ya kasance kowa daga cikin su zai biya bukatansa da dan uwansa ta jinsi. Tafiya ta yi tafiya ana tafiya akan wannan tsari da Ubangiji ya daura dan Adam akai. Annabi Adamu da ƴaƴansa akai. Ba a samu canji ba har sai zamanin Annabi Lut alaihi salatu wassalam. Shaitan ya zo ya zayyana musu cewa ai ya kamata namiji ya nemi namiji dan uwansa. Wasu suka ce har ya zayyana musu mace ta nemi mace ƴar uwarta. Har ya kai ga cewa yanzu ba wata alaka da take burgewa tsakanin mace da namiji. An canza tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Abin ya zama ruwan dare a cikin wannan al'umma. Ga shirka ga kuma saban Allah ta hanyar wannan alfasha ta luwadi. Allah ya aiko annabi Lut ya hana su suka ƙi halwa shine yake faɗa musu yake cewa kuna aikata alfasha da ba wanda ya taba aikata irinta sai ku za ku aikata irin wannan alfasha. Ga abinda Allah ya muku na ni'ima na mata kuka kyale su. Da yazo ya musu wa'azi suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Ta sani game da ƴaƴa mata ba mu da wani bukata tattare da su. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ka san abinda muke bukata. Mu bukatar mu ba ta mata bace. Ka san abinda muke bukata. Wannan shine kira da ya musu. To Allah madaukakin sarki zai faɗi martani da suka mayar game da da'awar annabi Lut alaihi salatu wassalam. Sai Allah ya ce
wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrujuhum min qaryatikum innahum unasi yatatahharun.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana jawaba qaumi. Babu wani martani da jama'arsa mutanensa suka mayar masa illa an qalu face kawai cewa suka yi akhrijuhum min qaryatikum. Ku fitar da su daga alqaryarku ku kore su. Annabi Lut da mutanensa da suka yi imani da shi suka yi dada da awarsa kar ku bar su su zauna a wannan gari. Innahum unasu su wasu irin mutane ne ya tabaharu wai su so suke su tsarkaka su wai tsarki suke nema sai suka kushe su da abinda ba a kushe mutum da shi suka aibata su da abinda ba aibi ba. Mun fahimci wannan ko? Wannan yanayin halin mutanen banza kenan. Sautari mutumin banza idan yana aikata aikin banza yakan kushe mutanen kwarai da kyakkyawan aiki. In ana rikici a guri kana so a samu zaman lafiya sai a ce wani faso yake a samu zaman lafiya dan haka mu kakkabe hannunsa mu sallame shi. In an ga kana kokari yaki dan talakawa su ji daɗi sai a ce wannan faso yake talakawa su ji daɗi da haka mu kakkaba hannunsa daga mulki mu cire mu karbe iko daga hannunsa sai kaga an yi ta a mutum saboda me shi gaskiya yake so. Wannan irin ɗabi'ar da mutanen annabi Lut suka rayu a kanta kenan. Idan mutum aka ga na kware ne sai ana kokarin korarsa ana nisanta daga gare shi. wanda a wannan zamani namu irin halin da wasu daga cikinmu suke rayuwa kenan a kansa. In aka ga kai mutumin kware ne zaka kawo tsafta da gyara a wata harka, to sai ai kokari a nisantar da kai daga wannan harka din. Kamar yadda wasu malamai a wannan kasa ta mu suke kokarin su shiga harka ta siyasa, saboda su ma suna da dama, suna da right su shiga, amma sai ake kokarin a nisantar da su daga harkan siyasa. Ake so a haramta musu, saboda me? Suna so su kawo tsarki a harka, suna so su kawo gyara a harka. Don haka sai ake kokarin nisantar da mutane daga son su. Ake so a shafa musu kashin kaji ko kuma a kautar da su daga duniyar ma gaba daya. Domin me? Idan suka shigo harkan, harkan za ta yi kyau insha Allahu ta'ala. Ko da ba ta yi kyau a yanzu ba, to a gaba za ta yi kyau. Yawwa, kar mu manta da wata magana da Malam Albani ya faɗa kafin a zaɓi Buhari. Ya ce in kuka zaɓi Buhari ma ba gyara muku Najeriya zai yi ba, haka ne ko? To su ma kar mu ɗauka za a malamai za su shiga siyasa a ce rana ɗaya za su kawo gyara. Ƙarshenta za a yi ta fama ne, za a yi ta fama, za a yi ta fama, amma za su share mana fage. Mun gane ko? Za a yi fama, za a yi sha mamaki a ga abubuwa ba su canja ba a lokacinsu, amma kuma sun ɗaura mana ɗan ba na samun gyara. Mun gane ko? Ko ma har an yi bismillah ma watakila, ba ɗan ba ɗin ba. To muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya dafa musu. A duk wani mutum mai kishi, mai son gaskiya, a Allah maɗaukakin sarki ya mara masa baya, Allah ya bashi nasara. Duk wanda ba mai kishi ba, ba mai son gyara ba, ba mai son ci gaba ba, to muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya kada mana shi. Allah ya mana maganinsa, Allah ya kawo mana mutane masu kishi, masu son ci gaba. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. An kori Annabi Lut, ko an yi shawara a kore su, a nisantar da su daga mutanen gari, saboda mutane ne masu son kawo gyara. Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yi maganin waɗancan mutane da suke so su nisantar da Annabi Lut da mutanensa daga cikin wannan alƙarya ɗin. Allah ce fa anjaynahu wa ahlahu.
فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.
نعم فأنجيناه سيمك سيرة تدى النبي لوط وأهله دمتاننسا. Ahla a nan gurin ana nufin mutanensa da suka yi imani, da iyalansa, na tsatsansa na jini, da matansa, illa mar'atahu sai matarsa guda ɗaya. Kanat min al-ghabirin, ta kasance cikin waɗanda za su zauna ko kuma za su wanzu a cikin waɗanda za a halakar. Wa amtarna alaihim matran, muka musu ruwan sama, ruwa na gaske. Fangur kaifa kana aqibatul mujrimin, ka duba ka ga yanda ƙarshen masu saɓan Allah yake. Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a Annabi Lut alaihi salatu wassalam da zai halakar da waɗannan mutane. Allah ce fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa mar'atak ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمروا. ونن سوره الهجر كنا تنكو فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يتبعكم ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انها مصيبها انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. الله يجي كفتا da kai da iyalanka da waɗanda suka yi imani da kai, amma matarka ɗin nan ita kaɗai kar ta biyu, kar ku faɗa mata, ku ɓoye mata, kar ta san za ku fita. Abin da zai same su zai same ta. Mun gane ko? Abin da ya faru, an ce ta kasance bata imani da annabi Lut alaihi salatu wassalam ba, kuma tana ha'intar annabi Lut alaihi salatu wassalam. Idan baki suka zo, takan faɗa ma ƴan garin ga nan baki sun zo. Da mala'iku suka zo, sun zo a siffar mutane, sai ta ce wa mazan garin ga wasu baki sun zo fa. Shikenan suka yi ta akan baki, annabi Lut hankalinsa ya tashi cewa za a yi rashin kirki a bakinsa, za a musu rashin mutunci. Baƙo ya zo maka, mutanen gari suna so su masa rashin mutunci. Hankalinsa ya tashi, baƙin nan suka ce lan yasilu ilaika, ba za su taɓa isowa zuwa gare ka ba, ka rabu da su. Ashe mala'iku ne suka yi maganinsu ga baki ɗaya. To wannan yana daga cikin ha'inci da matar ta yi bayan rashin imaninta. Ta ƙi yin imani da annabi Lut, sannan tana daga cikin masu aikata wannan alfasha ɗin. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce zai mata azaba a ita ma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya ce, da ya umarci annabi Lut ya fitar da mutane, Allah sai ya ce fa akhrajana man kana fiha minal mu'mini, muka fitar da duk wani mutum mai imani daga wannan garin, aka tsame su gefe aka fitar da su. Fama wajadana fiha ghayra baitin minal muslimin, ba mu samu wani gida na musulmai a cikin garin ba. Duk wani mai imani musulmi an fitar da shi, babu shi. Mun gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya fitar da su. Baiti ana nufin ahla baiti, ba wani musulmi da muka samu a cikin wannan gari, muka fitar da su gaba ɗaya, inda Allah maɗaukakin sarki. Shikenan wa amfarna alaihim maɓara, muka musu ruwan sama. Allah ce wa amfarna alaiha hijaratin min sijjilin mandud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Ubangiji ya ce muka musu ruwa na duwatsu na sijjil. Sijjil duwatsu ne da tsuntsaye suke ɗaukowa daga ina jahannama. To Allah maɗaukakin sarki ya tana da waɗannan duwatsu, aka musu ruwa da su, aka jefe su. Masu alama kuma sun zo daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, su ma mutanen Makka, garin Makka ba ta da nisa da waɗannan azzalumai ɗin. Kamar yadda Allah ya ce wa laqad ataw ala alqaryatin lati umtirat matara sau'i, haƙiƙa sun zo ma alƙaryar da aka mata mummunan ruwa, mungon ruwa, ba su da nisa suna wucewa. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun, Allah ya ce kuna giftawa ta garin wata rana da asuba idan za ku tafi kasuwanci, wata rana da daddare. Allah ya ce ya kamata ku kasance masu gani irin na basira da zuciyarku. Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Wannan abin da ya faru da wannan alƙarya da suka saba ma Allah maɗaukakin sarki. Malamai sun tattauna game da mai irin wannan alfasha ta liwaɗi. Na farko dai sun yi ittifaƙi cewa haramun ne, sai dai sun yi saɓani wajen menene hukuncin wanda ya aikata wannan alfasha ɗin, wanda wasu suna ganin hukuncinsa shine ta'ziri, saboda ba a saukar da wani hukunci a kai ba. Suka ce ita kuma su kuma hudud ba a masa kiyasi, ba za a yi kiyasin liwaɓi a kan zina ba. Mun gane ko? Don haka suka ce ba liwaɓi ba shi da wani hukunci, sai dai ta'ziri. Shugaba ko alƙali ko hukuma in ta kama mutum yana irin wannan aiki, to sai ta duba uƙubar da ya kamata ta masa, amma babu haddi. Bayan wasu malamai irin su Imam Malik da makamantansu suna ga daidai yake da zina, ya ma fi zina, suka ce haddin mutumin da ya aikata wannan a jefe shi, saboda Alƙur'ani ma me ya musu, jifa ya musu. Allah ya ce wa amfarna alaihim hijaratan, muka musu ruwan duwatsu. Kun ga me aka musu? Jefewa aka yi. Sai da aka ɗaga su sama, suka yi sama mala'iku suka jefe su da duwatsu sannan sai aka kiske garin faj'alna 'aliyaha safilaha muka maida saman ya dawo ƙasa aka musu upside down to wannan abin da Allah ya musu kenan da haka sai suka ga ukubar su shine a musu irin wannan ukuba din idan sun yi a jefe su wallahu ta'ala alam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an yayi ukuba a masu liwati ya kone su mun fahimci wannan ko dan haka wasu na ganin wannan shine abin da za a musu ko a kone su ko a jefe su an samu wasu hadisai da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam duk da wasu suna ga akwai rauni a cikin hadisa manzon Allah ya ce idan kuka ga wanda yake aikata aiki irin na mutanen annabi Lot alaihi salatu wassalam faqatul fa'il wal maf'ul ku kashe wanda yayi aikin da wanda aka yi da shi duk aka kashe su nan ma wanda suka yadda cewa za a kashe su sun samu sabani wasu suka ce duka za a kashe su wasu suka ce a'a idan ɗaya daga cikin su bai balaga ba ba za a kashe shi ba wanda ya balaga shi za a kashe mun gane ko saboda wanda bai balaga ba ba shi da wayo ba shi da shari'a a kansa suka ce shi ba za a tama shi ba haka kuma idan aka kama mutum yana yi da dabba nan ma aka ce a kashe shi a kashe dabbar saboda barin dabbar zai zama matsala na farko daga cikin matsalolin za ta iya haifar da wata halitta wacce take wargajajjiya halittar ta wargajajjiya dan haka idan ta haifo wannan halitta mai wargajajjiyar halitta wanda ba a san da ita ba za ta iya zama bala'i ga ƴan adam shi yasa aka ce a kashe dabba daga cikin hikimar kashe dabbar da aka yi amfani da ita mutum yayi amfani da ita shine idan aka barta aka ci naman dabbar to za a iya samun matsala haka wanda yayi amfani da dabba idan ya zai amfani da mutum za a iya samun cuta ko wasu matsaloli dan haka nan ma suka ce duka za a kashe su da wanda yayi amfani da dabba da kuma ita dabbar wallahu ta'ala a'lam bayan wannan kissa ta annabi Lut alaihi salatu wassalam da Allah ya ba mu labari cewa mu bi abin da Allah ya saukar mana mu bi abin da aka saukar mana daga ubangijinmu kar mu bi san rai sai Allah yake kawo mana misalai to Allah ya sake ba mu wani misali na gaba shine misalin wata alƙarya da ake kiranta Madyana Allah ya ce wa ila Madyana akhahu
wa ila Madyana akhahum Shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
نعم وإلى مدينة كما زواج جريم مدينة وقصر مدينة أخاهم شعيبا من أيكم ستن وانسو النبي شعيب قال ديزو سيتي مسيا قومي ياكم تانينا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبوتا ما الله باكو دوانا أبين بوتا سيشي كدي sai Allah kadai qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga ubangijinku fa awful kayla dan haka ku cika ma'auni wal mizan ku cika mizani fikeli wala tabakhasun nas ashya'ahum kada kuna toye wa mutane kayan su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a ƙasa bayan ƙasa ta yi kyau zalikum khairul lakum waɗancan abubuwa da na faɗa muku ku bi su shi ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minin in kun kasance kuna da imani Madyan an ambace ta da suna guda biyu a cikin alkur'ani mai girma wani lokaci ubangiji yakan kira su da suna ashabul aika wani lokaci akan ce musu Madyan a gurin da aka ce Madyan in an tashi annabi Shu'aib sai a ce dan uwansu. Gurin da aka ce ashabul aika ba a cewa annabi Shu'aib dan uwansu. Wala qad kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum Shu'aib ba sai akuhum ba ko ba sai akuhum ba to me yasa saboda aika bishiya ce da ake bauta mata mun gane ko dan haka yanzu in aka ce ashabul aika ba za a ce dan uwansu annabi Shu'aib ba domin kenan an jingina ɗan uwantakar da masu bautan bishiya mun gane ko sai zama akwai wahami an jingina annabi Shu'aib da masu bautar bishiya an ce shi ma ɗan uwansu ne dan haka sai aka kore ɗan uwantaka a wannan gurin amma Madiyan gari ne yanki ne ƙasa ne to a matsayin wajen na ƙasa wajen da ya rayu nan ne mahaifarsa a nan yake to sai aka jingina ɗan uwantaka da shi idan aka zo ana maganan gari amma in aka zo ana maganan bauta to ba a jingina ɗan uwantaka da annabi Shu'aibu da waɗannan mutane wannan yana daga cikin hikima ta alqur'ani da kuma fasaha irin ta alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya aiko annabi Shu'aib zuwa ga wannan ƙasa din a yazo ya musu wa'azi ya sai a bauta ma Allah madaukakin sarki ya same su mushrikai ne suna shirka suna saba ma Allah dan haka ya kira su zuwa ga tauhidi awwala na biyu ya ce musu akwai ayoyi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce musu a ayyukanku na kasuwanci to kuna cika mudu wajen au idan za ku auna abu a sikeli to kuna auna shi yadda ya kamata kada ku rage kilo na abu ku tsaya ku auna shi yadda ya kamata kada kuna rage wa mutane abubuwansu wannan ɗabi'a ce mummuna abinda ke nuna mana jama'ar wannan gari na Madiyana sun shahara da yin kasuwanci sosai amma a kasuwancin nasu akwai zali suna cutar da mutane don haka annabi Shu'aib ya ce Allah madaukakin sarki ya hana ku Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana toye mudu Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsiru bani ya tabbata ga masu toye mudu suwaye masu toye mudu sune idan za su auna wa mutane yakhsirun sai su rage wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsiru alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun idan za su auna a gurin mutane sai su cika shi ba zai yadda a cuce shi ba za a tsaya a yi awu keke da keke a cika masa mudu amma in za su aunar a mutane ko za su yi gwaji a mutane a kan sikeli yuksirun sai su rage suna ɓata abinsu na awu wanda wajibi ne duk mutumin da ya sana'a ta shafi auna awu to ya kasance ya auna abu yadda ya dace idan yadi kake sayarwa idan an san yadi ɗaya shine 36 meter to sai ka ce mutum 36 meter ne inci mun gane idan ya zo ma ba a haka ba sai ka ce mu yanzu yadi a gurin mu 34 ne mun gane ko sai ka faɗa masa 34 ɗin nan kuɗin sa kaza shine a matsayin yadi domin wasu masu yadin idan ka duba idan suka sayo roll guda maimakon a samu yadi 30 sai a samu 28 to su kuma sai sun auna shi sun yi calculation ya kusa musu 30 ɗin nan dan haka sai a rage inci inci to sai ka faɗa mutum ka ce ga yanda kake sayar da abinka mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu idan kayan awun ka ya baci to ka gyara in baka gyara ba ka shigo cikin irin waɗannan sikelin ka na yin awu baya bayarwa yanda ya kamata to kai iya kokari ka gyara shi ya zama ingantacce ya zama mai kyau mai lafiya yanda idan aka zo aka yi awu zai auna daidai da daidai ba tare da ya rage kayan mutane ba mu ji tsoron Allah madaukakin sarki wajen awu mu yadda ya dace a sauran abubuwa da ba a auna su malamai suka ce suna shiga cikin tafsir duk wani abu da zaka yi a mutum kai iya kokari kai gaskiya a ciki kar ka rage masa idan ka rage ka toye mudu idan abu da lokaci yake amfani sai ka ki zuwa kai akan lokaci daga karfe 10 ake so ka fara aikin zuwa karfe 12 sai ka fara karfe 10 da minti 10 ka toye mu sai ka tashi 12 saura minti 10 ka toye mu mun fahimci wannan ko dole ka yi shi a wannan cikin awa biyu ka fara akan lokacin ka kare a lokacin da aka ce ka tsaya in an san matsala ka tika ta masa lokacin sa wannan shine ka tika mudu Allah madaukakin sarki ya dace da mu a sai dai idan mutane sun yi musamaha a junan su akan wannan to wannan babu laifi amma idan ba musamaha to ka cuti mutum ka toye masa mudu a waɗannan mutane a annabi Shu'aib ya musu gargadi ya ce kasa ta yi kyau to kar ku yi barna yana da gaskin barna kenan cutar da mutane yace wannan ku yi imani fi aiki da abin da na faɗa muku shi yafi muku alkhairi in kuna da imani amma ba su imani ba yasa yake ci gaba da musu wa'azi akan wata jarima da suke aikatawa sai yace musu
wala taqayudu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
نعم النبي شعيب يتي ولا تقعدوا بكل الصراط كذا كجي كنا زما أكن قوة حنيا كنا ترى حنيا تو إدونا كنا برازنا أمتاني وتصدون عن سبيل الله من آمن به kuna hana mutane yin imani kuna kange su daga hanyar Allah duk wanda ya imani kuna kange shi watabahunaha iwajan kuna neman hanyar Allah ta zama karkatacciya kar ku yi haka wazkuru iz kuntum qalila ku tuna sanda kuke yan kana wannan annabawa sukan tunatar da mutane ni'imomin Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi Hud ya tunatar da mutanansa ni'imar Allah annabi salihu ya tunatar da mutanansa ni'imar Allah to wannan su ashabu madiyan da su yan kadan ne Allah madaukakin sarki ya albarkace su suka yi yawa sosai suka zama kabila mai yawa babban gari yace to ku tuna wannan ni'ima ta Allah madaukakin sarki da ya muku na yawaita adadinku wanguru kaifa kana aqibatul mufsidin ku tsaya ku yi tunani game da karshen masu barna waɗanda suka wuce a bayanku sun yi abubuwa na barna wa in kana ta'ifatu minkum idan wasu daga cikinku ya kasance sun yi imani da abin da nayi amanu billazi ursiltu bihi sun yi imani da abin da aka aiko ni da shi wa ta'ifatin lam yu'minu wasu ba su yi imani ba to gaba daya mu tsaya fanguru mu jira fasbiru mu yi hakuri a jira hatta yahkumallahu bainana har Allah madaukakin sarki ya hukunci a tsakaninmu wa huwa khairul hakimin Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin masu yin hukunci ya fi kowa iya hukunci annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam ya hana su zama akan hanya to idun suna barazana nan wasu suka ce abin da yake faruwa suna fashi ya hana su fashi da makami mutanen zamanin ko mutanen garin ana samun yan fashi da makami a cikinsu sai ya hana su wasu suka ce a'a ba maganan fashi da makami ba ne suna tara hanya ne idan baƙo zai zo daga ƙauye sai su ce masa idan ya je akwai wani mutumi mai magana to kar ya yi imani da wannan mutumi kar ya je wajensa idan ka je ku idan ka za ka dawo za mu maka kaza za mu maka kaza sai ku ga ana barazana shine ma'ana to iduna suna barazana a wanda za su yi imani ko a waɗanda suka yi imani sai su tare hanya suna barazana sannan suna ƙoƙarin ɓata addinin musulunci suna muzanta annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam a wajen mutane. To annabi Shu'aib ya san haka na faruwa, dan haka ya musu kashedi ya ce kar ku na yin haka, ku kyale mutane. Idan mutum ya zo aka masa wa'azi ya gane shi kenan, idan mutum bai ɗauka ba kwakwalwarsa ne, fahimtarsa ce. Wannan salo na wa'azi na annabi Shu'aib, shi yasa wasu ake masa kirari ko laƙabi da cewa khatibul anbiya, shi ne sifika na annabawa. Waye sifika? Me ake nufi da sifika? Wanda zai magana a maimakon su ko? Yawwa, shi ne mai magana a maimakon annabawa, khatibul anbiya. Saboda yana da fasaha sosai, ya iya magana. A nan sai ya zo musu da wato tsari na diplomasiya, cewa idan ba za ku yi imani ba, to kada kuna barazana a waɗanda za su yi imani. Da ku mu zauna lafiya. Mun gane ko? Ku bar mutum ya yi amfani da ƙwaƙwalwarsa da basirarsa da Allah Maɗaukakin Sarki ya ba shi. Kuma da za a bar kowa ya yi amfani da basirarsa da ƙwaƙwalwarsa, kowa ya zo ya tallata aƙidarsa da addininsa, to da za ka ga mutane sun bi addinin Allah Maɗaukakin Sarki. Saboda addini shi ne addini na gaskiya da Allah Maɗaukakin Sarki ya saukar da shi daga sama. Don haka sai ya hana ku wannan, domin a samu mai zaman lafiya, sannan a samu mai a samu ƙaruwar masu imani. Don haka ku bar kowa ya yi ra'ayinsa. Mun gane ko? Har ya zo ya ce musu, idan wasu sun yi imani wasu ba su yi imani ba, a yi haƙuri. Wani irin haƙuri za a yi? Fasbiru, a yi haƙuri, kar ku damu, mu ma kar mu damu. Ku yi ƙoƙari ku riƙe addininku, mu ma mu riƙe addininmu. Mun fahimci wannan ko? Kowa ya riƙe nasa, hatta ya hukuma Allahu bainana, har a zo lokacin da Ubangiji zai hukunci a tsakaninmu. Domin Allah ya fi kowa iya hukunci. To wannan shi ne wa'azi da annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam ya yi ma waɗannan mutane, wanda a ciki akwai usulubi na da'awa, wanda mai da'awa ya kamata a ce ya ɗauka ya yi aiki da irin wannan usulubi. Idan buƙata ta kama, a yi aiki da irin wannan usulubi ɗin. Duk sanda za ka samu guri an zauna ana fahimtar juna, to in Allah da za ka ga gaskiya za ta yi aikinta. Za ka ga mutane sun rungumi gaskiya, sun yi imani da abin da yake daidai. Allah Maɗaukakin Sarki ya dace da mu. Amma in za a hana masu faɗan gaskiya, to a nan ne za a iya murƙushe gaskiya. Amma in za a bar su faɗa, to insha Allahu ta'ala Allah zai ɗaukaka gaskiya a kan ƙarya, ya ɗaukaka shiriya a kan ɓata. Muna roƙo Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗaukaka musulunci a kan kafirci. Na'am.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحج وأنت خير الفاتحين.
نعم النبي شعيب أي متانا النبي شعيب كان قررون وأن دسونا إدن قري على المرأة الذين استكبروا إدن قري وأن دسكي جرمان كي تكم متانا النبي شعيب سكتي لنخرجنك يا شعيب ذا كتدكي يا كي شعيب والذين آمنوا معك tare da wanda suka yi imani da kai, duk za mu kore ku min ƙaryatina daga garinmu. Za mu kore ku. Kaga su duk abin da ya taso sai a ce da ƙarfi za a yi aiki. Ba za a tsaya a yi aiki da mai da ƙwaƙwalwa da basira ba. Sai dai da ƙarfin towo za a yi aiki. Da ƙarfin mulki za a yi aiki. To wannan salon ba haka ya kamata abu ba. Aula ta'udunna fi millatina, ko kuma ku dawo addininmu. ku dawo addinin mu. Kala annabi Shu'ab yace awalau kunna karihi, ko ba ma so sai kun tilasta mu mun dawo addinin naku. Ku bar mutane kowa ya amfani da damarsa da rights din sa. Mun gane ko akwai yanci na dan adam, to ku bar mu mu amfani da yancin mu, mu addinin mu, kuma ku bar mu a cikin garin mu, tunda garin mu ne Allah madaukakin sarki ya hada mu zama tare da ku a garin. Kowa ya tallata bukatarsa, wanda yake da gaskiya Allah bayyana gaskiyarsa. Qadif taraina ala Allah kadiban in udina fi millatikum, ai mun yi ƙarya a Allah idan muka dawo garin mu. Wani irin ƙarya akai ma Allah? An masa ƙarya da yawa. An yi alƙawari da Allah za a yi imani, ko ba wani annabi da ya zo face sai ya yi alƙawari zai yi imani? In wani annabi ya zo a gabansa da irin da'awarsa ma zai yi imani da annabin. Yanzu in ka ƙi, kayi me? Kayi ma Allah ƙarya. Mun fahimci wannan ko? Da da ka ce a bauta ma Allah babu wani abin bauta sai Allah, yanzu kuma sai ka ce a bauta ma gunki, kayi ma ƙarya? Kayi ma Allah maɗaukakin sarki ƙarya. Iba'ada iz najjana Allahu minha, bayan Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da mu daga wannan addinin ku. Mun gane ko? Ko kuma daga garinku, wato daga addinin mutanen garinku. Minha ana nufi min ibadatil awsar, daga bautar da kuke yi. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha'a lahu rabbuna, babu yadda za a yi mu dawo cikin wannan bauta din ba garin ba. Mun gane ko? Ba su yarda cewa za su fita a garin ba, amma ba su yarda su dawo fil ibadati, ibadatil awsar ba, ba su yarda su dawo bautar gumaka ba. Suka ce sai dai in haka Allah ya so dama za mu dawo. Mun fahimci wannan ko? Sai dai in haka Allah ya so za mu dawo. A nan malamai suka ce mutum zai iya istisna fil iman, istisna ya imani, za ka ce ana mu'mini, sai ka ce insha Allah, ba dan kana shakka ba. Mun gane ko? Suka ce juzu alistisna'u fil iman, ko kuma fil iman, game da imanin ka kana cewa, kana iya cewa istisna, kana iya saka istisna'i, ka ce ni mai imani ne in Allah ya yarda, ko in Allah ya so. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Suka ce ba za mu dawo addinin ku ba, bautar gumaka da kuke ba, sai dai idan Ubangijinmu ya so mu dawo haka ɗin. Wasi a rabbuna kulla shay'in ilma, domin ilimi na Ubangiji ne. Komai da kuka sani Ubangijinmu ya mamaye shi da iliminsa, shi yake da ilimi a kansa. Alima ma kana, shi ya san abin da ya faru. Wa ma yakunu, da abin da zai faru. Wa ma lam yakun, da abin da ba zai faru ba ma. Law kana kaifa yakunu, in zai faru Ubangiji ya san yadda zai ya faru. Dan haka mun bar ma al'amarin a hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ala Allah tawakkalna, mun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. A daidai wannan lokaci, bayan ya yi iya ƙoƙarinsa, kuma sai ya zo mai ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki, saboda barazana da ake masa na koransa, ko kuma ƙwace musu imanin su, a raba su da imani, a dawo da su zuwa ga kafirci. Ya roƙi Allah maɗaukakin sarki, ya ce rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi, ya Allah kai buɗi tsakaninmu da tsakanin mutanenmu da gaskiya, buɗi wanda yake haɗe da gaskiya. Ka raba tsakaninmu, ka bambanta tsakaninmu da gaskiya. Wa anta khairul fatihin, ya Ubangiji kai ne mafi alkhairin masu yin buɗi. Buɗi a nan gurin ana nufin Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani dalili da zai bambance a fahimci gaskiyar annabi Shu'aib, a fahimci ɓatan da mutanensa suke kai. Wannan shi ne buɗi, wanda hakan zai kawo ɗaukaka ga addinin musulunci. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Na'am. Akwai lokaci ko? Na'am. Bismillah.
Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi la'in ittaba'tum shu'ayban innakum idhan lakhasirun. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يبنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف عسى على قوم كافرين.
نعم وقال الملأ سي متانن غري الذين كفروا من يمن يدسك كافر شيء من قومه سكتي لئن اتبعتم شعيبا إذا كتب النبي شعيب إنكم إذا لخاسرون لن يكون يأسارا abin da ya hana su kenan yace wala taqa'udu bi kulli sirabin tu'idu to sun zo suna bi suna hana mutane yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhatuhum ar-rajfatu da basu bari ba sai tsawa ta kama su kamar yadda aka yi tsawa a mutanen annabi salihu samudawa fa asbahu fi darihim jasimin suka wayi gari a gidajensu suna gurfane sun sandare ubangije yace allazina kadzabu shu'aiban wanda suka ƙaryata ko suka ƙarƙaryata annabi shu'aib ka allam yaghnu fiha kamar kace ba ta taba wadatuwa a wannan garin ba ai ba ta taba rayuwa ba yanzu gari ya waye an zo babu su duk sun mutu Allah madaukakin sarki ya halakar da su kamar jiya babu su allazina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin wanda suka aikata suka ƙaryata annabi shu'aib sune suka yi asara kun ga Allah madaukakin sarki ya musu raddi da suka ce masu imani in kuka bi annabi shu'aib kun yi asara Allah madaukakin sarki yace ku da kuka kibin sa kuka ƙaryata shi ku ne kuka yi asara mun fahimci wannan ko ubangiji yace fatawalla anhum sai annabi shu'aib ya juya musu baya wanda mun karanta wannan a kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam yaushe ya juya musu baya kafin a halakar da su ko bayan an halakar da su mun yi bayani jiya ko me muka ce na'am eh kafin a halakar da su yawa saboda me aha yawa da ya juya musu baya dama wannan ita ce sunna ta Allah madaukakin sarki ya kansa annabi ya kwace waɗanda suka yi imani a fita mun gane ko to shine sai ya musu wa'azi yace na isar muku sako kuma dan tafi ya juya baya ya bar garin mun gane ko ko kuma bayan sun halaka sai ya je gwajensu ya musu wa'azi mun gane ko yace laqad ablaghtukum risalati rabbi na isar muku da sakonnin ubangiji wa nasahatu lakum na muku nasiha fa kaifa ata ala qaumin kafirin ya za a yi na shiga damuwa ko ne bakin ciki game da mutane kafire dan sun mutu duk yan uwantaka da ke tsakanin mu da ku na jini da sabo da muka yi da ba ku yi imani ba bazan damu da mutuwar ku ba ba zai zama mun tashin hankali ba ba wani bakin ciki da zai yi Allah madaukakin sarki ya halakar da kafiri to ba za mu yi bakin ciki da mutuwar kafiri ba mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan a dunkule shi ne abin da ya wakana tsakanin annabi Hud Shu'aib da kuma mutanensa wanda duka yana nuna mana gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya kuma a koyaushe wanda suke da gaskiya su suke me su suke nasara wanda yake bin Allah baya taba nasara kuma wannan har yanzu idan muka rike Allah madaukakin sarki muka rike gaskiya to mu za mu nasara waɗanda suka ki Allah suka ki bin gaskiya ba za su taba nasara akan mu ba da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah madaukakin sarki ya kawo mana zaman lafiya da jin daɗi a wannan ƙasa tamu duk wani mutumi da yake da daman daƙile wannan barazana ta rashin zaman lafiya a wannan ƙasa kuma ya kasa daƙilewa ko yake daƙilewa da gangan muna roƙo Allah ya canja mana shi Allah ya kawar mana shi wani malami ya ce Allah duk wanda aka kama wasu musulmai ko wasu mutane ya kasa zuwa ya je ya karɓo su alhali yana da iko yace Allah sa a kama uwarsa yace Allah sa a hada da ubanka to Allah madaukakin sarki ya dace da mu muna roƙo Allah ya kama mu zaman lafiya wanda suke kokarin su ga ƙasar nan ta zauna lafiya Allah ya karfafe su wanda suke kokarin su ga ƙasar nan ta wargaje ba mu samu zaman lafiya ba ba mu samu aminci ba kada Allah ya amintar da su a duniya da lahira kada Allah ya ba su zaman lafiya su duk Allah madaukakin sarki ya aiko musu bala'i Allah madaukakin sarki ya turo musu da rashin nutsuwa. Allah ya karya musu makircinsu. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dagadigen mu akan musulunci. Allah madaukakin sarki ya kashe mu akan musulunci. Allah madaukakin sarki ya tada mu tare da annabawa da manzanni da mutanen ƙwarai a ranar da ya hada mu a gidan aljanna da mu da su gabaki daya. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.